Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Rasha da Belarus sun kaddamar da atisayin haɗin gwiwa a wani sabon mataki da ake ganin hukumomin Moscow ke yi. Na nuna ƙarfin soji a kusa da iyakar Ukraine, yayin da Amurka ke ƙara ba ƙawayenta na nahiyar Turai tabbacin cewa akwai tsauraran takunkumai da za a ƙaƙaba wa Rasha muddin ta mamaye Ukraine ɗin, inda har shugaba Biden ya gana da shugaban gwamnatin Jamus kan wannan batu. Yau batun da za mu tattauna a kai kenan a cikin shirin na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Wasu manyan kwamandojin Rasha sun isa Belarus a ranar Laraba don su sa ido kan dakarun Rasha 30,000 da suke atisaye da takwarorinsu na ƙasar ta Belarus, wanda hakan wani mataki ne da ake gani hukumomin Moscow sun ɗauka don nuna ƙarfin sojinsu a kan iyakar Ukraine. Ita dai Rasha ta jibge bataliya biyu na makamai masu linzami da ake kira S-400 haɗe da jiragen yaƙi a ƙasar ta Belarus don shiga wannan atisaye na haɗin gwiwa. Wannan dai shine mataki na baya-bayan da ke nuna barazana ga ƙasar ta Ukraine, wacce babban birninta na Kyiv ke da tazarar kilomita 210 daga kudanci. Kazalika Moscow ta tura jiragen ruwa na yaƙi zuwa Bahar al-Aswad tare da jibge dakaru sama da 100 akan gabashin iyakarta da Ukraine. A nasu ɓangaren hukumomin Kyiv sun sanar da cewa za su fara nasu atisayen kwana 10, inda za a yi amfani da jirage mara matuƙa da makaman kakkaɓo makamai masu linzami da ƙawayen ƙasar ta Ukraine na yammacin duniya suka bata gudunmawa. Ita dai Rasha ta ce za ta gudanar da atisayen na haɗin gwiwa da Belarus ne don daƙile duk wata barazana da ka iya kunno kai. Wannan sabon al'amari na faruwa ne kwana guda bayan da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da shugaba Vladimir Putin na Rasha, inda ya ce akwai damar da za a yayyafa wa wannan rikicin ruwan sanyi.
The Minsk agreements are also the best protection of the territorial integrity of Ukraine.
Based on Macron ya ce yarjejeniyoyin da aka kulla tsakanin kasashen biyu a Minsk, wato tsakanin Russia da Ukraine, su ne za su iya ba iyakokin Ukraine din kariya. A halin da ake ciki, Burtaniya ta ba dakarunta 1,000 umannin su zauna cikin shiri don gudanar da ayyukan jin kai ko da Russia za ta mamaye Ukraine, tare da tattauna kan yadda dakarun Burtaniya za su tallafa yayin da Rasha take tara dakarunta akan iyakarta da Ukraine. A farkon makon nan, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kaiwa shugaba Putin ziyara, sannan mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris na shirin yin wasu taruka da ƙawayen Amurka a taron tsaro na Munich da za a yi a mako mai zuwa. Haka zalika sakatarorin harkokin waje da na tsaron Burtaniya za su kai ziyara Moscow don tattaunawa da takwarorinsu. To, a kuma farkon makon nan ne shugaba Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz suka yi wata ganawa, inda shugabannin biyu suka amince da ɗaukan tsauraran matakan saka takunkumi a kan Rasha idan har ta mamaye Ukraine.
Today the Chancellor and I discussed our close cooperation.
Biden ya ce, a yau mun tattauna tare da shugaban gwamnatin Jamus kan haɗin kanmu, mun kuma tanadi wasu jerin takunkumai da za su nuna matsayar ƙasashen duniya muddin Rasha ta tsokane Ukraine ta hanyar mamaye yankinta. Ina kuma so na nuna godiya ga Jamus da sauran abokan hulɗarmu a gabashin nahiyar Turai da ƙungiyar tarayyar Turai kan irin rawar da suka taka wajen tabbatar da haɗin kai. Mun cimma matsayar cewa ba za mu lamunci mamayar da Rasha ke shirin yi ba. Shi dai shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya goyi bayan kalaman na Biden, amma bai zira jiki ba kan batun dakatar da gudanar bututun gas na Nord Stream, wanda ke ba Jamus gas da sauran ƙasashen nahiyar Turai.
Possibly this is a good idea to say to our American friends.
Scholz ya ce, muna masu tabbatarwa da abokanmu Amurkawa cewa kanmu zai kasance a haɗe, za kuma mu ɗauki mataki a tare ta hanyoyin da suka dace. A ranar Lahadi, dakarun Amurka 1,700 suka isa yankin kudu maso gabashin ƙasar Poland da ke kusa da Ukraine, ko da yake shugaba Biden ya yi amana cewa har yanzu akwai hanya ta diplomasiya da za a bi wajen warware wannan matsala. sannan mambobin kungiyar tsaro ta NATO ba sa kallon matakin soji a matsayin zabi na farko. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Anita Powell da Daniel Brown da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.